نستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 29 ga watan Zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 ana shekarar musulunci tana ban kwana wataƙila daga yau ta ƙare wataƙila kuma daga gobe ta ƙare Allah ya kai mu ita lafiya wanda ya dace da 15 ga watan 6 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida mun tsaya daidai aya ta 67 jiya kuma za mu tashi kan aya ta 68 inda Allah ta'ala ya ce qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wama unzila ilaykum min rabbik wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'ala al-qawm al-kafirin Allah mai girma da daukaka ya ce qul ya ahlal kitabi kace ya ku ma abuta littafi lastum ala shay'in ku ba akan komi kuke ba na addinin musulunci da imani da Allah na alaka da Allah subhanahu wataala hatta tuqimu at-taurata har sai kun tsaida at-taura wal injila kuma sai kun tsaida injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum kuma sai kun tsaida abinda aka sauke shi zuwa gare ku daga Allah mahaliccin wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kuma lalle abinda aka saukar da shi zuwa gare ka daga Allah mahaliccinka yana kara ma masu yawa daga cikin su wuce iyaka da kuma kafirce mu Allah fala tasa ala alqawmil kafirin Allah ta'ala ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kada ka bata ranka akan mutane kafirai ai qul ya al qul li ahli alkitab kace ma mabuta littafi yahudu da nasara munadiyan halin kasancewar ka kana mai shela da kira ala dalalihim abu sabace wasu wa mu'allinan kuma kana mai bayyana wa bi batilihim game da ainihi bannat da suke da ƙaryar da suke akanta lastum ala shay'in kace masu ku ba ku akan komi min al-umuri diniya daga cikin al'amurra waɗanda suka shafi addini ma'ana cikin lamarin addini ku ba ku cikin komi fa innakum domin ku la bil qur'ani ku ba da alqur'ani ba wa muhammadin kuma ba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amantum kuka ba da gaskiya ba wala bi nabiyikum kuma ba da annabin ku ba wa kitabikum da littafin ku ba saddaqtum kuka gaskata wala bi haqqin tamassaktum kuma ku ba da wata gaskiya kuka yi riko ba wala ala aslin i'tamadtum sannan kuma ku ba ku dogara akan wani tushe ba mana ku ba ku ga tsuntsu ba ku ga tarko saboda haka ba ku da tacewa game da addini ku cikin addini ba komi bane ba ku da wani matsayi ba ku da wata daraja cikin addini domin annabin kuma da kuke cewa kuna bi to ba ku yi imani da shi ba aka littafin da Allah ya saukar da shi ba ku yi imani da shi ba to ballantana a zo annabi na ƙarshe wanda yanzu ne ya bayyana kuma Allah ta'ala ce ku ba da gaskiya da shi. Allah ya ce hatta tuqimut tawrata, har sai kun tsaida at-taura, wal injila kuma sai kun tsaida injila, ai taj'aluhuma, ku sanya su qa'imaini, tsayayyin littattafai ne guda biyu, suna tsaye da su kuke aiki, da su kuke hukunci, da su kuke karantawa ku yi bauta ga Allah subhanahu wataala, bil imani bihima, kuna masu imani da su, wattiba'ihima, sa'annan kuma kuna biyayya gare su, kuna bin su sau da kama, abinda suka ce ayi shi za ku yi, abinda ba su ce ayi ba ba za ku yi ba. Wattamassuki, kuma sai kun sanya su kuna riko bi kulli ma yad'awani ilayhi, da dukkan abinda suke kira zuwa gare shi, ku riƙe wannan abin wanda suke ta shele shi, suke ta gangami, suke ta kiran mutane zuwa ga ainihi yadda da shi da kuma aiki da shi. Wa tuqimu ma unzila ilaykum min rabbikum, kuma sai kun tsaida abinda aka saukar da shi zuwa gare ku daga Allah malicinku, alladhi rabbakum, Allah ta'ala wanda ya rene ku, wanda ya halice ku, ya samar da ku da babu ku, yake dauke da dawaine ku, yake ba ku arziki na ruwan sama da ciyawu da abincin da za ku ci da lafiyar da kuke da iyalin ku da duk wasu al'amura gaba daya, ubangiji Allah subhanahu wataala shi ya maku wannan. Wa an'ama alaikum, kuma Allah ta'ala ya maku nema, nemomi masu tarin yawa waɗanda babu wanda ya san adadinsu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi su. Waja'ala in'amahu, waja'ala ajalla in'amihi, kuma Allah ta'ala ya sanya mafi ɗaukaka, mafi darajar ni'imtarwar shi, inzala al-kutubi ilaykum, saukar da littattafai zuwa gare ku. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala bai ma ɗan adam wata ni'ima ba mafi girma ba kamar nema ta addini, kuma addinin Allah subhanahu wataala in ya yi ka ciki ya sanya kana ba da mahimmanci game da ilimin addinin, kuma babu nema mai girma kamar wannan nema. Addini nema ne, to kuma ka yi shi da ilimi da karatu da koyon shi a wurin malamai, shi ma wannan wata nema ce ta daban. Kaka yarda ka yi addini ba tare da ilimi ba, ba ka saurare, ba ka tambaya, ba ka koyo, to kakka yadda sai ka hallaka. Ya zamanto ko dai kana saurare, kana kokarin riƙe abin da kake saurarawa, ko kuma kana koyo ana lakkana maka kana ɗauka, ko kuma kana tambaya, duk abin da za ka yi ko duk abin da ka nade kana aikatawa, to sai ka tambaya ka ji menene hukuncin wannan abu, daidai ne ko ba daidai ba, in an ce ma daidai ne ka ci gaba da yi, in an ce ma ba daidai ba ne ka aje ka bar shi. To mafi girman nemtarwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne saukar da littafi zuwa ga bayin Allah. Allah ya yi nemomi da yawa a kan bayi, amma waɗanda suka fi girma su ne mai nema ta addini, ka san addininka, domin su ne abin da Allah ya kawo ka duniya, duk wata nema da ka sani kowace iri ce, to Allah ya baka ita ne saboda ta yi ma wannan hidima, dan ta taimaka ma ne ka gane wannan. Su ɗan bayani wa ake bi shi da littafi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga annabawa da manzanni. Wal wajibu alaikum, saboda haka abinda yake wajibi a gare ku, an taqumu bi shukrillah, shi ne ku tashi tsaye da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan nema da ya muku. Godiya kuma shi ne mi, shi ne aiki da shari'a, aiki da hukunce-hukuncen da suke cikin wannan littafin da Allah ya saukar da shi zuwa gare ku, karanta shi da koyon shi da kuma aiwatar da hukunce-hukuncen shi, shi ne godiya ga Allah. Wa taltazimu ahkam Allah, kuma ku yi riko da hukunce-hukuncen da Allah ya saukar da su a cikin waɗannan littattafai. Wa taqumu, kuma ku tashi tsaye bima hamaltum, da abin da kuka ɗauka, min amanatillahi, na amanan Allah, wa ahdihi, da kuma alƙawarin Allah. Wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula, mutum ya ɗauki amana ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda Allah ya kai masammai suka ce ba su ɗauka. ya kai maka sai suka ce ba su dauka, ya kai ma duwatsu suka ce ba su dauka, wa hamala al-insan, mutum sai ya dauka. To wannan amana da ka dauka, to ka rike ta kakka yadda ka tozarta ta ko ka ci ta. Amanar Allah subhanahu wataala shi ne rike hukunce-hukuncen da Allah ta'ala ya dora maka ka yi aiki da su, ka yi aiki da su. Ka kadaita Allah da bauta, ka kadaita Allah da biyayya, ka kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya, ka kadaita Alkur'ani mai girma da ainihin girmamawa da imani da shi. Shi ne abinda Allah subhanahu wataala ya dora maka na amana tsakaninka da Allah subhanahu wataala. Kuma dai shi ne alkawarin wanda Allah ya ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahu wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Alkawari ne tsakaninmu da Allah subhanahu wataala cewa duk wanda ya zo duniya ba zai saurari kowa ba, ba zai saurari addinin kowa ba sai na Allah, ba zai biyayya ga kowa ba sai ga Allah da annabawan Allah, ba zai bi dokar kowa ba sai ta Allah, ba zai bauta ma kowa in ba Allah ba. Wannan alkawari ne tsakaninmu da Allah subhanahu wataala. To idan mun yi haka mun gode ma Allah ta'ala ni'imar da ya yi mu. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Kuma lalle abinda aka saukar da shi zuwa gare ka daga Allah mahaliccinka, lalle yana kara ma da yawa daga cikinsu wuce iyaka da kuma kafircewa. Bala ta su halin kaumil kafin don haka kada ka yi fulci ko bacin rai ko da domin hukunci ne na Allah subhanahu wataala. Allah ya riga ya hukunta cewa haka za su rayuwa kafirai butulu masu tawaye ga Allah subhanahu wataala. To me kake iya musu? Ba za ka iya musu komai ba sai ka kyale su ka bar su da Allah mahaliccinsu. Allah ya kiyaye mu daga kafirci. Sai Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiquna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah ya ce innal ladina amanu, lalle waɗanda suka bada gaskiya da Allah subhanahu wataala suka yarda da cewa Allah ne mahaliccinsu kuma Allah ne abin bautarsu, suka ba da gaskiya da duk abin da Allah ta'ala ya ce a ba da gaskiya gare shi. Walladina hadu, da kuma waɗanda suka ce su Yahudawa ne, waɗanda suka zama Yahudu. Wasabi'una, da kuma sabi'awa. Wannasara, da kuma nasarawa. Man amana billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya ba da gaskiya da Allah, ya ba da gaskiya da ranar lahira. Wa amila saliha, kuma ya aikata aiki mai kyau. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro akan su kuma babu bakin ciki akan su. Wani wuri Allah subhanahu wataala ce falahum ajruhum inda rabbihim. Oh yawwa, ladar su ta tabbata wurin Allah mahaliccinsu. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wani kuma Allah subhanahu wataala ya karo da mi wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawm al qiyama inna allaha ala kulli shay'in shahid. Lalle Allah ta'ala zai raba gardama tsakanin su ranar alkiyama, domin Allah masani ne mai shaida ne akan dukkan komai. Kuma Allah yace yukhbiru ta'ala, cikin wannan aya mai girma Allah yana bada labari ne an halil kitabi, dangane da mabuta littafi. Min halil Qur'an, ko anil kutubi, daga mabuta littattafai, ma'ana al'ummumin da Allah ya saukar ma annabawansu littattafai mabambanta. Min halil Qur'ani, daga mabuta Qur'ani, mutanen Allah kenan. Manzo Allah ya ce inna lillahi ahlina, Allah yana da mutane. Sahabai suka ce man hum ya rasulullah, su wane ne waɗannan mutanen na Allah? Manzo Allah ya ce ahlul Qur'an, kuma ahlullahi wa khassatuhu, su ne mutanen Allah kuma su ne keɓantaccen Allah. Kaji amma ba shi sai ce gayu mutanen Allah. Ina gayu yake mutanen Allah? Ba ya sallah, ba ya salati, ko mutuna Allah shine mutunan Qur'ani shine ma abuci al-Qur'ani mai karatun al-Qur'ani dare da rana ma yayin da wani aiki da yake ji yana da muhimmanci rayuwar shi kaman me kaman karatun al-Qur'ani mai girma wannan shi ake cewa mutunan Allah to ma abuci al-Qur'ani kenan wat tawrati da ba abuta at-taura wal injili da kuma ma abuta al-injila anna sa'adatuhum Allah cikin wannan aya yana bada labari cewa lalle arzikin su farin cikin su jin dadin su da walwalar su wa najatuhum da kuma tsirar su fi tariqin wahidin yana nan a cikin hanya guda daya dukkan su gaba daya da musulmi da yahudu da nasara kowa da kowa abinda kowa yake so ya samu dan duba fatakarda muke mu samu ingantacciyar rayuwa mu samu farin ciki ku samu zaman lafiya shi yake ce masa'ada kalma ce wadda ta tattaro duk wani abu da dan adam yake so shi yasa ma ake fassara ta da arziki to kuma arziki shi arziki ba kudi bane yawa kudi ɗaya daga cikin arziki ne yawa Allah yana iya baka ilimi ya baka arziki ko baka da kodala kamar yadda Allah yana iya baka kudi ya baka arziki Allah yana iya baka makami ya baka arziki. Allah yana iya baka mace ya baka arziki. Mace ta gari, mace ta kwarai mai imani da Allah. Wanda take taimakon ka akan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala. Wanda sai ai shekara da shekaru baka mata fada ba, bata bata maka riba, baka ce kin cika zance ba. Ba ji ku da ita ba, bata yi yaji ba. Bata gayyace ga gidansu ba domin a sasanta da ku. Ko ta gayyato iyayenta a gidanka domin a sasanta da kai da ita kaga wannan ma wani arziki ne babba kana cikin gidan hankalinka kwance in ka yi ta ma hankalinka kwance to Allah yana iya baka wannan kuma Allah yana baka iya zaman to arziki iya na kwarai waɗanda za su samu ma kuɗi ba waɗanda za su zaman lafiya gare ka farin ciki a rayuwarka maza ko mata ba wai sai sun samu ma kuɗi ba dan diya suna yi samu ma kuɗi amma kudin da suka samu ma kudin sata kudin cin amana ne kudin kwace ne kudin fashi da makami ne me za ka yi da su to ba maganar kudi maganar su da kansu yaran su zaman to da gartattu zaman to na kwarai in ka za su makaranta su mai da hankali su yi karatu in ka za su karatun boko su mai da hankali su yi karatun boko suna da dabi gare ka da biyayya har ka ma biye su suna zaman lafiya da mutane ba su da kiyaya ba su raina kowa ba ba su cin mutuncin kowa daga hankalinka kwance in kana cikin gida hankalinka kwance wasa ba cikin natsuwa suke wasa cikin gida ris bata maka yi haka in ka fita nema hankalinka kwance ba su ɗauko ma magana ba za ka kawo matakakkiya ba sakamakon rashin ladabi da rashin kirkin da suke yi saboda ka arzikin Allah yawa ke gare shi wani Allah yana ba shi arzikin mutane duk baya da waɗannan amma kuma ta wani ɓangare sai Allah ya ba shi arzikin jama'a to haka saboda haka dukkan mu gaba ɗaya muna neman mi muna neman farin ciki ne a cikin rayuwarmu muna neman zaman lafiya muna neman walwala muna neman jin daɗi dukkan dai wani abu wanda yake abu ne na farin ciki abu ne na murna to muna neman shi to ba yadda za a same shi sai in an ba hanya guda ɗaya in ji malam wa aslin wahidin kuma sai an bi tushe guda daya sa'annan za a samu me za a samu wannan farin cikin kuma a samu tsira menene wannan abun wa huwal imanu billah shine ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala wal yawmil akhir da kuma ba da gaskiya da ranar lahira wal amali salih da kuma aiki na kwarai aiki nagari nagartaccen aiki aikin da Allah subhanahu wataala ya sanya mu aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wannan aikin ba man amana minhum billah saboda haka duk wanda ya bada gaskiya daga cikin waɗannan da Allah ya zano ya bada gaskiyar shi da Allah subhanahu wataala wal yawmil akhir ya bada gaskiyar shi da ranar lahira falahun najah ko tsira ya tabbata gare shi kubuta ta tabbata gare shi ya amuntu ya samu zaman lafiya ya samu kwanciyar hankali wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su bima yastaqbilunahu cikin abin da suke fuskanta shi min al-umuril mukhawifa na al'amurra waɗanda suke masu ban tsoro a duniya da lahira babu tsoro a kansu al'amurra irin waɗanda suke tunkara da lokacin da ka ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala da ranar lahira kai aiki na kwarai to Allah ta'ala ya ce a nan duniya ba tsoro a kanka duk wani abu da ka tunkara wanda yake mai ban tsoro ne kai Allah ta'ala sai ya cire mami tsoron shi shi kuma mai ban tsoron sai Allah ya sanya mai tsoronka sakamakon ka bi Allah subhanahu wata'ala to haka ranar lahira wuta ita ce mai ban tsoro ai to ba za ta baka tsoro ba ranar lahira saboda mi ka tashi cikin aminci Allah ya ce wa hum min faza'in yawma idhin aminuna su mu'mine a wannan rana waɗanda suka yi aiki na kwarai suka je ma Allah da ayyuka masu kyawu Allah ya ce sun tsira sun amuntu daga duk wani tashin hankalin wannan rana ta alkiyama to kaga duniya da lahira kenan mutum ba shi ba bakin ciki wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi koyarwa ta ya bi addini na ya bi littafi na yayi aiki da shi Allah subhanahu wataala ce ba zai bace a duniya ba kuma ba zai sha wahala ba haka ranar lahira ba zai bace ba ba zai bace ma aljanna ba sannan kuma ranar lahira ba zai zama cikin tababbu ba ɗan wahala ba zai zama to cikin masu arziki waɗanda suke amintattu wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba alama khallafu mina akan abinda suka baro daga duniya din kaji kuma da abinda ya kubce musu ma a nan duniya ba su bakin ciki saboda sun san mi duk abinda suka rasa Allah ne ya hana su abinda suka nema ba su samu ba Allah ne bai ba su ba wanda suka samu kuma ya bace ya salwanta ko aka dauke ko aka kwace ko ya bani sun san hukunci ne na Allah kamar yadda Allah ya ce likai la ta'sau ala ma fata wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur dan kar ku yi bakin ciki ne akan abin da ya kauce muku dan kar ku yi farin ciki akan abin da Allah ya ba ku shi yasa Allah ya gaya muku hukuncin shi saka mai imani na kwarai mai cikakken imani kaddara mara daɗi runguma ta yake da hannu biyu ba zai bakin ciki ba ba zai je yana dumumuwa ba ba zai je yana tsoki ba yana gaya ma Allah bakaken maganganu saboda rikicewa saboda kaddara mara daɗi ta girgiza shi ta ruda shi ya rasa ta cewa ya kai da ce ma Allah Allah haka muka yi da kai ko kuma Allah haka za ka mani cikin rudewa ne saboda ran shi ya ɓaci to ba haka ba kamar yadda maccen da ɗanta ya rasu ta zo wurin kabari tana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ke baiwa Allah ki haƙuri domin Allah subhanahu wataala halitta ce shi kuma ya karɓe kayan shi ta ce ma annabi ilaika anni ta ce kai ka bani wuri sai da ta tashi ta ƙara kukanta ta tawa aka ce wanda ya je yana maki wa'azi yana cewa ki haƙuri kayan Allah ne kuma ya karɓi kayan shi annabi ne fa ta ce inna lillahi aika abu ya lalace ta rugo da gudu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta iske ba kowa ba masu gadi ba kowa ba masu tsaron annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi sallama ta bada cikin gida ta kawo uzurinta manzon Allah ya ce ai inna masabru inda sadamatil ula Allah ya ce ai hakuri cin dazu ne ya kamata ki shi yanzu kuma sai a ji a yi ta istighfari ba sai mutum ya kara koke-koken shi da dumumuwan shi ba bakage ga Allah sa'an nan ya ce to na hakura shi ba tana samun kaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda lamari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to don haka su mutanen kwarai waɗanda suka samu jin daɗin duniya da lahira waɗanda suke bin Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙafa Allah ta'ala ya ce in suka bar duniya ba su jin zahi da yadda suka samu duniya suna ganin ga ciwo ya same su mutuwa za su ba su damuwa da yanzu wannan barin shi same dama ko badan ba dade sai ka bar wannan abu in kuma ba wannan bane asara ce aka samu waduwa aka samu ta kasuwa duka suna mi suna rungumar kaddara ba su bakin ciki akan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha al-hukm al-madhkur wannan hukuncin wanda aka fari ya shimalu sa'ir al-azmina malai yace ya shafi dukkan lokuta gaba ɗaya ba na duniya da lahira kenan wallahu ta'ala ala sai Allah ta'ala ce laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun Allah ya ce laqad akhadna lalle mun karbi mithaqa bani isra'ila alqawrin bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusula kuma mun aika manzanni zuwa gare su kuma arsalna rusulana tatra sannan muka aika manzanninmu ɗaya bayan ɗaya kullama ja'ahum rasulun kadzabu duk lokacin da manzo ya zo sai su kareta ba ajmana ba'dhum ba'dha وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون قال أتي من أيكا مسو منزلني منزو بايا منزو منزو بايا منزو الله أيكا مسو منزلني ما في يوم منزلنا الله دبني إسرائيل الله نصنص الله ناكم نصو الله تكين قبيلا الله سبحانه وتعالى ذلك تورا مسو النباوة منزلني كاسا الله ناكم نصو تلولون النباوة ذلك تكين سوسكي ko dubban annabawa duk daga cikin su suke kullama ja'ahum rasulun Allah ya ce duk lokacin da wani manzo ya zo musu daga cikin manzannin Allah bima la tahwa anfusuhum da abinda rayukan su ba su so kadzabu fariqan kadzabu wani bangare sai su karyata wannan manzo din wa fariqan yaqtuluna wani bangare kuma sai su kashe wannan manzon ma Allah yake yaqulu ta'ala malai yace Allah ta'ala na cewa laqad akhadna mithaqa bani isra'ila lalle mun karba alƙawarin bani isra'ila ai adahum thaqila mun karba alƙawarin su wanda yake mai nauyi alƙawari mai nauyi shi ake ce ma al-mithaq idan ya zamanto mai nauyi ne cikin shi akwai sharuɗa akwai ka'idodi ana so lalle sai kai aiki da wannan alƙawarin to sai a kira shi da mithaq bil imani billah alƙawarin shine imani da Allah mun ce ku yi imani da Allah subhanahu wataala ku ba da gaskiya da Allah ku yi bauta ga Allah shi kadai wal qiyam da kuma tsayuwa bi wajibatihi da wajibobin imani abubuwan da imani ke wajabtawa sune yin aiki da dokan Allah in dai kai mai imani ne to ba za ka yi aiki da wata doka wurin bauta ma Allah ba sai da ta Allah allati taqaddama al-kalamu alaiha wanda magana ta riga ta gabata akan ta fi qawli cikin barin Allah subhanahu wataala wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum 12 nakiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata وآمنتم برسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار سبحان الله سبحانه وتعالى باشي باشي يديك ميكاو إلى آخر الله manzanni yatawaluna alaihim bidda'wa suna ci gaba da ainihi da'awa akan su suna ci gaba da kiran su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da manzo yayi lokacin shi Allah ya karbi rayuwar shi kuma sai Allah ya turo mishi ya turo musu wani manzo shi ma wannan manzon me zai zai irin abinda manzon da ya gabace shi manzanni ba sabani wurin kareta Allah subhanahu wataala da imani da Allah abinda manzon da ya gabata ya bari wanda ya zo bayan shi shi zai bari ci gaba zai da aikin da wannan manzon yayi wa yata'ahaduna bil irshad kuma suna ci gaba da kulawa da su da mi da ainihi shiryar da su walakin zalika lam yanja fihim sai dai wannan bai fa'idantar da su ba bai kawo wani amfani a cikin su ba ولم يفيد بكاو فائدة duk da annabawa, duk da manzanni, duk da kokarin annaba da suke ta yi suna kiransu zuwa ga Allah subhanahu wataala, wannan bai kara musu komai ba sai nisa daga Allah subhanahu wataala. Kullama ja'ahum rasulun, duk lokacin da wani manzo ya zo musu, bima la tahwa anfusuhum, da abinda zukatansu ba su so, min al-haqqi, na gaskiya kadzabu, sai su ƙaryata annabin su ce ba gaskiya bane, wa anaduhu, kuma sai su mai taurin kai su ki yarda da abin da yake gaya musu, su yi ta jayayya, su yi ta ɗauki ba daɗi da shi, a yi ta wama, a yi ta tashin hankali da shi, wa amaluhu, su yi mashi mu'amala, aqbahul mu'amala, mafi munin mu'amala, shi ne Allah ya ce fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulu, su kashe ka bani Isra'ila sun kai ta'adda annabi, ka kashe annabi ko ba dan wani abu, saboda kana wata wani aiki, wata dabi'a muguwa, yace ma ba ta da kyau, yace ma wannan aikin ba ya da kyau, ka bar shi, ko kai tambaya ko ya tashi yana wa'azi, sai kai dibin da kai yake, yadda kai yake mana, duk wanda ya tashi yana wa'azi ya dauko wani laifi, yace duk mai yin shi dan wuta ne, duk mai yin shi ba musulmi bane, duk mai yin shi makiyan Allah ne, kuma kai kanshi kake, sai kace mallan da ni kake, eh da kai nake, in dai haka kake da kai nake, sako ne daga Allah subhanahu wataala. Allah ne yace a gaya maka wannan abin da malami ya fadi baya da kyau, Allah ne yace baya da kyau, da ka kowa bai ci ne to da kai ake me za ka yi, sakon Allah ne, an gaya maka sakon Allah. Amma wani sai ya ce dama an zo a yi wa'azin ne saboda shi, in saboda kai aka zo a yi wa'azi, to dama wa'azi mai amfani shi, in ba da kowa ke ba mai amfani shi, da kowa ke haka ne ko? Dama wannan wa'azi a gyara, a yabe ku a kan abinda kuke a kan shi mai kyawu, a bata ku a kan abinda kuke a kan shi mara kyawu, duk lokacin da aka tashi ana wa'azi, to duk wani mai ɗabi'a ta kwarai da shi yake an faɗe ta, duk wani mai muguwar ɗabi'a to da shi yake an faɗe ta, ko da gayo ma malami aka yi zo yi magana tunda dai bai faɗi sunanka ba shikenan, kuma in ya mance ma ya kama sunanka ya taimake ka. Allah ya kiyaye,
amin.
Wannan kenan al'ada ce ta wa, al'ada ce ta Yahudawa ta bani Isra'ila, da lokacin da malam ya gaya musu abinda ba su so to sai su kashe shi, kamar yadda Allah ya faɗa wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq, suna kashe annabawa da gaskiya ba, wa yaqtuluna al-anbiya bighairi al-haqq, suna kashe annabawan Allah ba da gaskiya ba, ga Allah ta'ala ya ce bayan annabawa suna kashe alladhina ya'muruna bil-qisti minan nas, suna kashe masu umarni da ainihi da adalci daga cikin mutane, ma'ana suna kashe malamai waɗanda suka gaya musu gaskiya, suka gaya musu sako daga Allah subhanahu wataala, kashe su suke. Allah ce babashirun bi azabin alim, waɗannan kai musu albishir da wuta wadda take azaba mai tsananin radadi. Allah ya kare mu. Wahasibu, Allah ta'ala ya ce wahasibu an la takuna fitnatun famu wa sammu thumma taba Allahu alayhim thumma amu wa sammu kathirun minhum Allahu basirun bima ya'malun. Wahasibu, Allah ta'ala ya ce kuma sun yi zato, sun yi tsammani, an la takuna fitnatun, cewa babu wata fitina da za ta faru, babu wata fitina da za ta kasancewa, ma'ana babu wani tashin hankali ko wani bala'i da zai faru sakamakon abubuwan da suka yi, suna ganin ba abin da zai faru, ba abin da zai je balle ya dawo, ba amu ba su ga gaskiya ba, wasanmu kuma suka zama duk da ke Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tuba a gare su, thumma amu, sa'annan suka kara makancewa daga gaskiya, wa sammu kuma suka kurumce daga gaskiya, kathirun minhum, masu yawa daga cikinsu, Allahu basirun bima ya'malun, Allah ta'ala masani ne mai ganin abinda suke aikatawa. Wajibu an la takuna fitnatun aidan, sun yi zato, anna ma'asiyatahum, cewa lalle sabansu da suke ma Allah, wa takdhibuhum, da kuma ƙaryata Allah da suke yi, da ƙaryata manzannin Allah da suke yi, la yajurru alaihim azaban, ba zai jawo musu wata azaba ba, wala uquba, kuma ba zai jawo musu wani horo daga Allah subhanahu wataala ba. Haka suke tunani, bana Allah ba zai musu komi ba, suna tunanin da abin da suka aikata to ba zai jawo musu fushin Allah ba, ba zai kawo musu azaban Allah ba, Allah kyale su zai kawai, saboda mai, saboda su ƴallele ne, ba su tabuwa, saboda kuri da jiji da kai da ƙarya da suke cewa su ɗiyan Allah ne, su ne masu addinin Allah su kadai a duniya, to sai suke ganin da abin da suka yi ma daidai ne, saboda sun nada kansu cewa lalle su makusantan Allah ne, Allah ba zai iya musu komi ba. Fastamarru, saboda haka sai suka ci gaba, suka dore ala batilihim, akan ƙaryarsu da suke akanta, fa'amu wa sammu anil haqq, suka makance ba su ganin gaskiya, suka kurumce ba su jin gaskiya, thumma na'ashahum, sannan Allah subhanahu wataala ya dauko su, Allah ta'ala ya tarda su, Allah subhanahu wataala ya riske su, shine na'ashahum, Allah ya dauke su, saboda tausayin Allah da hakurin Allah, wa taballahu alaihim, Allah ta'ala ya karbi tuba akan su, kadiba ga irin dumumman da suka yi, Allah mai hakuri ne sai ya ce ya yabe musu. Duk abubuwan da kama Allah subhanahu wataala, Allah baya so ka ya haramta maka, amma in ka shi Allah mai hakuri ne, in ka tuba sai ya yabe maka. Allah baya son kai ganganci, saboda baka san yaushe za ka mutu ba, balle ka yi ganganci ka ce tunda Allah yana karɓar tuba, balle in yi in tuba, tana yiwuwa kana yin abin kayan ka tuba ka mutu, amma da za ka rayu ka yi abin ka rayu, ka roƙi Allah subhanahu wataala gafara, Allah zai maka bi, Allah zai gafarta maka, saboda Allah ta'ala ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne, Allah mai yawan jin kai ne gabayi, saboda haka Allah subhanahu wataala ya karbi tubansu, hina tabu ilaihi, lokacin da suka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Karewa ga mutane, Annabi Musa ne ya tahi ya karbo ya gana da Allah subhanahu wataala, kafin ya dawo kawai suka koma suna bauta ma dan marai, amma duk da haka nan Allah ya ce su tuba, ku tubo ila bariku, ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mahaliccin, faqtulu anfusakum, tuba ku shine ku kashe kanku, dalikum khairul lakum inda bari'ikum taba alaikum, wannan shine mafi alheri wurin Allah mahaliccin ku, sai Allah ya karbi tuba kan ku. Ai, sun yi shirka da Allah ba, amma Allah ta'ala ya ce kuna iya gyarawa, saka dai yadda kai ma Allah laifi, to laifin mai gyaruwa ne matukar, dai kana da rai, komin girman laifin, to Allah subhanahu wataala saboda hakurin shi, saboda kirkin Allah da kyautatawan Allah, zai to zubo bakin ta mutane. Thumma lam yastamirru ala dhalika, sa'annan ba su dore akan haka ba, hatta qalaba aktharuhum, sai da mafi yawansu suka juye, ila alhali alqabiha, ya zuwa mummunan hali, fa'amu suka makamci, wa sammu suka kurumci, kathirun minhum, da yawa daga cikinsu, bi hadhal wasf, da wannan sifa din, wal qalilu istamarru ala taubatihim, kadan daga cikinsu kuma suka dore akan tubansu, wa imanihim, da imaninsu da Allah subhanahu wataala, wallahu basirun bima ya'malun, Allah subhanahu wataala mai ganin abinda suke aikatawa ne, wa yujazi kulla amilin bi amalihi, sai Allah ta'ala ya saka ma kowane mutum da aiki shi, in khairan fa khairun, in alheri ya kasance to sakamakon alheri ne, ma'ana duk abin da ka aikata in alheri ka aikata to Allah zai saka maka da alkhairi, wa in sharran, in ya kasance kuma sharri ne ka aikata, fa sharrin, to sakamakon ya sharri ne, Allah ya kiyaye mu da sharri. Sannan Allah ta'ala ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal masiihu ibn maryam, وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu lalle wanda suka ce inna Allah huwa al-masih ibn maryam lalle Allah shine masihu dan maryam sun zama kafirai me yasa suka zama kafirai saboda sun ce Allah shine mana Isa dan maryam shine Allah to kafirai ne wadannan wa qala al-masih shi kuma Isa al-masih din mai girma mai daraja ya ce masa ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila ubudullahi rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah malici na ku bauta ma Allah malicin ku me yasa innahu man yushrik billahi wanda ya shirka da Allah ya faɗi irin wannan magana faqad harramallahu alayhi aljannata Allah ya haramta mashi aljanna wa ma'wahu an-nar kuma wuta ce makomashi wa mali adh-dhalimina min ansar az-zalimai ba su da mataimaka kuma Allah yace yukhbiru ta'ala a cikin wannan aya Allah yana bada labari an kufrin nasara daga kafircin nasara bi qaulihim da fatar su inna Allah huwa al-masih ibn maryam lalle Allah shine masihu dan maryam me yasa bi shubhati saboda shubhan annahu kharaja min ummin bila abin cewa shi ya fito ne daga uwa babu uba ke sa ya zama Allah wa khalafa al-ma'huda shubha shine ya saba ma abinda aka saba gani min al-khilqati al-ilahiyya na halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala abinda aka saba gani yau da gobe ko kowane lokaci shine mutum ana haihuwar shi da uwa da uba to shi sai yazo da uwa babu uba sai suka ce in ba Allah ba wake wannan Allah ne kawai والحال أن عليه الصلاة والسلام على أهلكم الشيء النبي صلى الله عليه وسلم الله رسلا قال تبتع قريشي قد كذبهم في هذه الدعوة يا قال يتاسع تشكين ونن مغانا دسكي وقال لهم يا تيمسو يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربك يا قال مسكو بني إسرائيل قوتها ما الله نادى ألم فأثبت لنفسه العبودية التامة النبي صلى الله عليه وسلم تبتع مكانشي بوتا تككيا yace rabbi ku bauta ma Allah mahalicci na wali rabbihi rububiyya kuma Allah ta'ala ya tabbatar ma annabi Isa ya tabbatar ma ubangijin shi Allah rububiyya ash-shamila wanda take ta tattaro li kulli makhluqin ka dukkan wani abin halitta domin yace masa rabbi wa rabbakum ubangijina kuma ubangijinku ake ne ya nuna cewa Allah ya halicce shi kuma Allah ya halicci kowa to raka shi ɗaya daga cikin bayin Allah wani wuri yace inni abdullah yace kai ni bawan Allah ne kuma Allah da kanshi yace in huwa illa abdun an'amna alayhi shi annabi Isa kawai bawa ne da muka masa ni'ima to raka bawan Allah ne shi ba Allah bane ba dan Allah bane inna man yushrik billahi lalle duk wanda ya shirka da Allah ahadan wani min al-makhluqina daga cikin halittu la isa wala ghairihi ba isa ba ko wani duk wanda ka dauko kace shi ma Allah ne yawa ko shi ma yana da haƙƙin abauta mai ko ka bauta mashi to duk wanda ya shirka da Allah subhanahu wataala ko wani irin shirka ne daga cikin shirkan da yake na kafirci ne faqad harramallahu alayhi al-janna lalle Allah ta'ala ya hana mashi aljanna kuma wahu an-nar kuma wuta ce makomashi fadalika li'annahu sawwa al-khalqa bil khaliq me yasa saboda ya daidaita Allah da ainihi halitta shi ya ce Allah da halitta duk ɗaya ne wanda ba yi wa masu wada wannan Allah subhanahu wataala ya ce yanzu ku saboda Allah kudin ku da kuke da su kuna ya daidaita ku da bayin ku ka zo ka yi zanna ba wanka shi ma ya ɗauko kujera ya zanna wuri ka zo ka hito cikin gidanka ka gaba wata mota a ce ai wani bawa ya ɗauke ta ya ta yi yawo ba kai ka aike shi ba saboda mi saboda da kai da shi cikin dukiya duk ɗaya ne kai 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 wahalar ka samu abin ka kuma arzikin ka ne Allah ya baka saraka ba ya yi wa ka daidaita wani da kanka cikin wannan dukiyan to ballantana Allah subhanahu wataala kai kana kishin kanka akan wannan to Allah shi ya fi dacewa ya kishin kanshi wa sarrafa ma khalaqahu Allah la kuma ya karkatar da abinda Allah ta'ala ya halice shi saboda shi wa huwa al-ibadatu al-khalisa ita ce ibada ta tacciya li ghairi man hiya lahu ga wanda wannan ibada ba ta shi bace fastahaqqa an yukhallada fi an-nar sauraka sai cancanci a dawamar da shi a cikin wuta wa ma li zalimin min ansar yunqidunhum az-zalimu shirkai kenan ba su da wadanda za su tsamo su daga azaban Allah aw yadfa'una anhu ko su tunkuɗe musu babu ma nazala bihim sashen abin da ya sauka gare su na azaban Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye wallahu ta'ala alim kira sallah mu ci gaba Allah yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha lalle wadanda suka ce Allah subhanahu wataala da ukun alloli ne guda uku sun kafirta can wadanda suka ce Isa shine Allah sun zama kafirai wadanda kuma suka ce akwai Allah kuma akwai Allah nabi akwai na uku su ma Allah yace dukka bige su kafirai ne gaba daya wa hadha min aqwalin nasara malai ce wannan yana daga cikin maganganun nasarawa al-mansurati indahu wadanda ake taimakon su a wurin su ma'ana maganganun da ake goyen bayan su maganganun da suke da mabiya suke da yan goyen baya suke da wadanda suka gamsu da su zamu anna Allah thalithu thalatha shin rai cewa lalle Allah subhanahu wataala wato shine na ukun alloli guda uku Allah wa Isa wa Maryam ta'ala Allah an qawlihim uluwan kabira Allah ya daukaka daga maganar su daukaka mai girma wa hadha akbaru dalilin wannan shine dalili mafi girma ala qillati uqulin nasara abusa karancin hankulan nasara kaifa qabilu hadhihi almaqalata ash-shan'a ya akai suka karbi wannan maganar muguwar magana game da zatin Allah subhanahu wa ta'ala wal aqidatul qabiha yadda suka karbi wannan aqida wadda take mummuna aqida kaifa shtaba alaihimul khaliqu bil makhluqina ya akai Allah mahalicci ya rikice musu da ainihin halittun shi sai na Allah yake kama da halittun shi Allah bai kama da halittun shi ta ko ina Allah mahalicci ne su kuma halitta halitta ne su samammu ne shi kuma dama tun fil azalina ne to kaga kenan babu abin da zai gama su hanyar jirgi da ban hanyar mota da ban kaifa khafiya alaihim rabbul alamin yaya ubangijin Allah subhanahu wataala ubangijin talikai gaba daya ya boye akan su har ba su gane shi ba ma sun yarda da shi kuma su ce ga wasu alloli nan me ke ga waɗannan allolin da kuke gani wanda sauran mutane ba su da shi wani abu ke gare su wanda ya bambanta da mutane ya kama da na Allah babba haka babu shi haka wannan yana nuna akan ƙarancin hankalinsu qala ta'ala raddan alaihim Allah subhanahu wataala sai ya faɗa yana mai maida raddi akan su wala ashbahim kuma Allah yana maida martani akan ire-iren su waɗanda suka yi kama da su wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta sai Allah shi kadai muttasifun Allah wanda yake sifantuwa bi kulli sifati kamalin da dukkan sifa ta kamala ta cika munazzahun abin tsarkakewa an kulli naqsin daga dukkan wata tawaya duk wata naqasa mun san naqasa ko yawa naqasa kaman mi makanta gurguntaka kututta masakantaka jahilci din naqasa ne to Allah subhanahu wataala duk ya tsarkaku da waɗannan abubuwa duk wani abu wanda ko ga mutum baya da kyawu kaga ya dace a ce Allah yana da shi mutum ma da ya samu ɗaya daga cikin waɗannan to shikenan kyan shi ya rage uballantana Allah subhanahu wata'ala mahalici wanda shi yay kowa shike ba kowa shike dauke da kowa kuma a ce yana da nakasa to ya aka yi da nakasa kuma ya samu yake dauke da kowa kasa abu ne da ba yiwa munfaridun Allah ta'ala mai kareta ne bil khalq da halitta shi kare yake halitta wa tadbir kuma Allah ta'ala shine shi kare yake tafiyar da halitta shi ba wanda ke kama mishi ma bil khalq min ni'matin illa minhu duk abin da yake tare da halitta na wata ni'ima to ba inda bayi suka samu shi ba ce daga Allah suka same shi ba Allah ne yake da wadannan kadan daga cikin wadannan abubuwa da malam ya zano malam ya ce kaifa yuj'alu ma'ahu ilahun ghairu ya za a sanya wani abun bauta wanda ba Allah ba tare da Allah ce shi ba abun bauta ne wadannan abubuwa da aka zano na Allah duk wanda kace Allah ne ba ya da dai cikin su guda dai ba ya da ko ba haka ba to Annabi Isa da Maryam mace ce mai daraja wa ummuhu siddiqa zababbiya ce ta Allah Allah ta'ala ya girmama ta sai ba ta da Annabi Isa Annabi Isa babban bawa ne cikin bayan Allah amma an duniya ta yi zama babu shi to kafin ya zo ina Allah yake ko ba haka ba daraka Allahn da ya zo da shi to shi ne Allah na gaskiya shi ne Allah da za a bauta ma shi abinda za a yi ma Annabi Isa shi ne a yi biyayya gare shi abu dokar da ya zo da ita daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wai a maida shi wani Allah na daban ba ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira Allah ya daukaka game da abinda azzalimai suke faɗa daukaka wanda take babba thumma tawa'adahum biqawlihi sannan Allah ta'ala ya musu abin nan kyacewa da maganar shi wa in lam yantahu in basanu ba amma yaquluna daga abin da suke fadi ba la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim lalle azaba mai radadi za ta samu wadanda suka kafirta daga cikin su kuma da'um ila tauba sannan Allah ta'ala ya kira su zuwa tuba afala yatubuna ila Allah ko to Allah subhanahu wataala kira zuwa tuba amma sadara bihum game da abin da ya hito daga wurin su wa bayyana annahu yaqbalu at-taubata an ibadihi Allah ya bayyana cewa yana karbar tuba daga bayin shi fa qala afala yatubuna ila Allah ay yarji'una ba za su dawo zuwa ga ila ma yuhibbu wa yarda zuwa ga abinda Allah yake so abinda Allah ya dade shi ba min al-iqrar lillahi bit-tauhid na tabbatar da tauhidi ga Allah cewa Allah shi kadai ne kamar yadda shi kadai ne abun bauta to kuma shi kadai ne zatin shi babu irin shi wa bi ta ba za su dawo ba insha Allah ba wa Allah ne wa rasuluhu kuma manzo Allah ne amma kanu yaquluna hu su dawo daga barin abin da suka kasance suna faɗi na cewa Isa Allah ne ko dan Allah ne ويستغفرون كما بذاسوا رجال الله غفر با عما صدر منهم daga abin da ya fito daga wurin su na muguwan magana da suka danganta ma Allah Allah ya kai mai hakuri wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai ne ay yaghfiru dhunubat taibina Allah yana gafara zanuban masu tuba walau balagat ananas samai koda sun kai kololo sama to Allah subhanahu wataala mai gafarta su ne wa yarhamuhum kuma Allah yana tausaya musu bi qabuli taubatihim da karban tuban su wa tabdili sayyi'atihim hasanat da kuma musanya mugayen ayyukan su su koma masu kyau wa saddara da'watuhum ila tauba Allah subhanahu wataala ya bude kiran su zuwa ga tuba bil ardi alladhi huwa ghayatul lutfi da ainihi bujirowa wanda shine matukar tausayawa walli ne da kuma tausasawa fi qawlihi cikin badan Allah ta'ala afala yatubuna ila Allah afala yatub Allah bai ce kai tubu ba ce masa kai tubu ku yi kuskure ku tuba ku gyara a ta ba za su tuba kamar mutum ne yaron ka ne ku bata da shi ya malafi kuma sai ka zange cewa Allah ba zai je mai magana ba fa lallabe shi dawo aiki ba zama ya zauna baya da aiki baya da sana'a ba dai ta Allah lallabe shi dawo ko kuma iyalinka da ku samu sabani sai yayi ta tahiyyar ka samu wani shi da Allah ba za a bata hakuri ta dawo ɗakin ta ba maimakin ka ce ku gaya mata ta dawo ɗakin ta shi ban sake ta ba ta dawo ka ga akwai mi ta ce ku ce mai na ce ba ni zuwa amma in ta ji labari da sauƙaƙa kake cewa don Allah ta ce tukuna ma baka komi ba ta ji daɗin magana amma ba za ta rubuta ji daɗi ba. Ba ni zuwa nima. Amma an kace a ce mata ta dawo ko da ƙarfi da yaji ko da arziki ko da tsiya sai ta dawo sai ta ce to ba ta zuwa da arziki sai ta ga yadda za a kai ta da tsiya. To shine Allah subhanahu wataala yake ce ma bai afala yatubuna ila Allah ba za su tuba ba. Yake wurare da yawa da Allah yake cewa tubu nan sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Wallahu ta'ala alam abinda muka fada dai dai Allah ka bamu lada kuskure kuma Allah ka yabi mana Allah ka samu gyara Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka wannan zafi da tsanani Allah ka kawo mana saukin shi Allah ka bamu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka raba mana zaman banza da zaman kashe wando Allah ka bamu lahiya da abinda lahiya za ta ci Allah barasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.